Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum, barkamu da kawowa ƙarshen wannan shekarar ta 2014. Da yake Ubangiji Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shekara, yau za mu waiwaye baya. Hausawa sun ce waiwaye adon tafiya. Za mu kawo muku kaɗan daga cikin shirye-shiryen da muka yi can baya. Idan kun tuna, mun yi kasuwanci da batun cin hanci. Eto, in ka duba kasarmu yanzu ta dai danganta ka wanda aka kan man fetur. To kuma sha'anin kasuwanci yana nan yana haɓaka, sai gashi ‘yan kasar China da India sun shigo harkokin kasuwancin kasar, irin harkokin da da ba sa shiga ciki. Me ya jawo wannan, kuma menene illarsa?
Duk wannan abin da ya jawo shirye-shiryen kishin kasa ne tun daga manyan mu har kasa. Idan kamfanin waje zai shigo, yawanci za ka samu wani mai hali a cikin ƙasa shi ne zai shigo da kamfani, shi ne gaban shi, shi ne zai zama jigo shigowa kamfani. To yawancin waɗannan da ke zama jigo ɗin su ke nuna ma kamfanin ai ba wannan ɗaya ba, duk abin da kuke so kuna iya zuwa ku yi. Kuma waɗanda ke shigowa da su ɗin nan manyan mutane da suna da hannun da za su ga har shugaban ƙasa ko kuma gaba da haka nan. Ba wanda ya isa ya tare su su yi abin da suke so. Amma duk ƙasar da ke son ci gaba, ai ka san ba yadda za ta bar wasu ‘yan ƙasa su zo su shiga cikin kasuwa. Abin da ma ba nan suke yi shi ba, sun shigo da shi ne ya zamanta su ke saidawa da kansu.
Eh, su shigo da su su sayar.
Su samu ne. Dan ribar da zai kai ga ‘yan ƙasa ɗin ma bai kai ya kawo ba, tunda su sun riga sun zauna sun san duk abin da ke cikin kasuwanci ɗin. So sai abin da ɗan roman da ke cikin ribar da za a samu ma. Sai sun canye ta gaba ɗaya sannan su duka maka wako. To ina za a ci gaba a cikin ƙasa? Yaya ɗan China zai zo ya shiga cikin kasuwa ya kawo kwantena, sannan gwamnati na kallon shi? Maimakon kwantenan nan ya zama wata ɗan Nigeria ne ke hannun tashi. A'a, shi ɗan China ɗin ne shi zai zauna yana rarraba kayayyaki, na ba ka kaza kan kaza na ba. Ina ya san darajar wannan kaya ɗin a ƙasa har da zai yi wannan ɗin?
Kana muka yi kasuwanci da demokradiyya. A ci gaba da firar, na tambaye shi shin irin tamu demokradiyya ɗin ce ta jawo ƙarin talauci? Sai ya ci gaba da cewa,
abin da zan ce demokradiyya domin ai su ke gwamnati, demokradiyya ce ke jagorar gwamnatin Najeriya. Maimakon talauci ya ragu, talauci ya ƙaru. Da haka in ka tambaye ni zan ce gwamnati ba ta yi taimako ba ta fuskar talauci. Kaga wannan lissafi da nake baka, bankin duniya ya yarda da shi, Central Bank of Nigeria, babban
bankin Nigeria,
gwamnatin Nigeria ya yarda da shi. A cikin shekarar da ta gabata, National Bureau of Statistics ta fidda alƙalma da suka nuna cewa ƙasar Nigeria tana cikin talauci matuƙa, har ma ta fidda ƙasa jihohi da suka fi kowaɗanne talauci da kuma wanda ta fi kowace kyautata rayuwar jama'a. To don haka ni in ka tambaye ni, demokradiyya ba ta taimaki ƙasar Najeriya ba ta wurin kawar da talauci? Ana taɓa batun kawar da talauci, talauci na ci gaba.
Daga nan kuma sai kasuwanci da dokoki. Shin wai mene dangantaka bin doka ko dokoki da harkokin kasuwanci?
Harkan bunƙasan tattalin arziki akwai dokoki kala-kala waɗanda suke shimfiɗa yadda za a gudanar da harka na tattalin arziki. Ana misalin saye da sayarwa a nan Najeriya, akwai dokan saye da sayarwa wanda muka gada daga ita mulkin mallaka na Birtaniya, wanda har yanzu ba ta yi mata fuskurima ba.
To,
wanda ta shimfiɗa yanayin yadda za a yi kasuwanci, menene hakkin mai saye.
Mun kuma kawo muku wasu mata da suka yi amfani da baiwar da Allah ya basu suka ƙirƙiro nasu kasuwancin. Hajiya Zainab, mai Zainab Oil a Kano.
Gaskiya.
Dame dame ake sayarwa ko kuma aka sayar aka baje a wannan ita kasuwar baje koli?
Eh to ni dai nawa abin da na baje wannan kamar Zainab Oil din. Domin na shiga kamar da guda dubu.
Shi wannan zo ne Zainab Oil me ake masa?
Eh man kitso ne na gashi ana shafa shi yara da manya suna amfani da shi. Kuma yana gyara gashi yana kashe amosani idan akwai kurarraji duk za su mutu. In gashi yana kakkarewa zai hana shi. To ni yanzu dai a cikin zaman da ne a trade fair din nan na sayar da Zainab Oil kamar guda dubu 1,500 a ciki. To aiko kaga zance kasuwa ta yi tasiri.
A kwalba yake ko a roba?
A roba yake kuma roba a cikin kwali. Eh
wannan dama shine karan farko da kika fara halartar kasuwar baje koli?
Eh to ni baje koli na kai shekara 10 ina kai musu kayayyaki suna sara. Sai na samu matsala wata ran na je garin da ba sa nan gari gari nake bi ina kai musu.
Garin da ake trade fair.
Eh sai in je in kai musu Zainab Oil su sassara in dawo. In lokaci yayi muka hadu wani gari a biya ni kudin wani a dauki wani sai na je Naija na tarar dubba su zo ba a wani gari Lafai. To daga nan ni kuma ni ma sai na fanje ma cikin kasuwa.
To wannan ne sanadin da ya sake nan kika?
Shine sanadin da ya sa ni ma na fito kuma da na fito Allah ya sa na fito a sa'a. Domin jama'a an san ni gaskiya kuma dukkan inda mutum ya je ya kasa kayan shi da yardar Allah Allah ko kowa baya ciniki. Ni na je na kasa kana wallahi sai na sayar.
To tun wannan lokacin misali baki kana zuwa wata baje koli baki nan sai ta bana ta Kano?
A'a ina fita baje koli guri guri ina fita Abuja. Mina na je shekara uku duk shekara ina zuwa Mina. Haka Abuja duk shekara shekara uku kenan ina zuwa. Kano kuma na fita su hudu kenan.
To wai wannan irin ma tasiri wannan baje koli da ke zuwa ta take yi akan harkokin kasuwancin ki na cinikayya?
Gaskiya akwai tasiri domin wani garin ma sai na bar shi da shekara guda za a kira ni kuma ana son man. Yanzu kamar Naija da na shiga na sai da Zainab Oil guda 3,000 kuma yanzu daga baro Naija da na yi bayan sallah a yanzu haka na dora Zainab Oil kwaya 500 an tafi da shi Naija a yanzu mota bata tashi ba.
Ni ce shugabar wata kungiya ana ce mata sosai Renewable Energies Company a Kaduna. Mai aikin mu shine muna kokarin mu tallafawa mutane a cikin karkara da dai gabaɗayan arewan Najeriya da na'urorin da za su taimaka ma rayuwansu. Taimaka wa rayuwansu a cewa wato in harkan samun wutan lantarki ne muna da na'urorin solar wato na'urorin da suke amfani da hasken rana da zai taimaka a haskaka musu gidaje. Kuma a wannan matsalar kwararowar hamadan da muke samu saboda da kuma wannan na canje-canjen yanayi a wannan dalilin muna da murafan da suke amfani da itace amma suna rage amfanin itace. Wato za su iya rage amfanin itace wurin kashi 80 a cikin kashi 100 a cikin kashi 100. To kuma murafan nan yanzu mun samu tallafi daga Majalisar Dinkin Duniya wata fannin Majalisar Dinkin Duniya a yanda za su shigo. Murafan dama dai ana shigowa da su ne amma kuma ana hada su ne a Najeriya. To a wannan hadawan da ake yi saboda a taimaka a samu kaman aikin da za matasa za su samu suna yi kuma
wannan sosai din nan kamfani ce ta kasuwanci ko kamfani ce ta taimako?
Eh to
kuma NGO?
A'a ba NGO bace.
Kamfanin kasuwanci ce?
Kasuwanci ce amma kasuwancin da zai tallafa wa rayuwar mutane. Eh kamfani ce ta kasuwanci amma abinda kaman Bature ke cewa social enterprise?
Eh to.
Watan ba wai saboda riban da za a samu bane. Amma saboda yanzu duk duniya gaba daya ana neman in ana so a kasuwancin mutane suka ji NGO sun ga kaman an samu gara basa kenan. To yanzu an lura cewa daga kuma abin nan binciken da aka yi aka ce to tallafawa mutane a irin a kawo abu a basu kyautan nan ba tallafa musu yake ba gaskiya. Saboda in aka basu kyauta nan da kwana biyu in ka koma ba za ka ga kayan nan suna amfani da shi ba. Amma in mutum ya dora kuɗi ko ba cikakken kuɗin ba ne.
To jama'a Allah ya sa mu shiga sabon shekara lafiya. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ne Salu Garba ke muku fatan alheri. Allah kuma ya sake sada mu a sabuwar shekara da za mu shiga ta shekarar 2015.
Ba za ƙarfi ne min kuɗinka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanyar.